نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادعاء وانا مسلاتي من دنبن البركة مسلاتي واللغة دكينا جكين غلوم بوتي أجهر بوتي وانا يمتين لتنم يو أشرين دهدو قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الريهدو da 38 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam. Kuma kamar yadda muka saba, za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu. A wannan tambaya ce game da rage kiba ko silimin, cewa ko bare an ansa tambaya akan wannan, shine take shine mai tambaya yake cewa to ya za a hada wannan da fadar Allah subhanahu wataala wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. To bazan iya sanin wacce tambaya ce bare ba, kuma wacce ansa na bayar. To amma dai abinda zan fada yanzu shine kiba, idan ya kasance mutum yana da kiba, kiba iri-iri ce. Akwai kibar da za ta zama cutarwa, za ta zama tana da cutarwa saboda kitse ya yi yawa jikin mutum, akwai bukatar ya rage wannan kibar tashi baka ba ya gamu da wasu cututtuka. To wannan yana da kyau mutum ya bi na farko hanya ta da annabi sallallahu alaihi wa sallam at-tariqan nabawiyya wajen silimin din. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bi hasabin ibrain min sharrin batnuhu wa bi hasabi ibrain ya usharrin batnuhu, wato cikin mutun kadai ya ishe shi sharri. Ce fa in kana wala budda ko fa in kana la muhala fa thuluthun li ta'amihi fa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Ya zama tilas mutun sai ya ci, to ya ci da yawa, to ya kasa cikinsa uku, kashi daya ya ci abinci, kashi daya ya sha, kashi daya kuma ya bar shi dan numfashinsa. To wannan hanya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga wanda yake so ya rage kiba ko ya rage teba da take tattare da shi. Ya zama da yana dan cin abinci bakin gurgudu, ba ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci har ya masa karo ba, ya raba cikinsa gida uku. Wannan hanya idan mutum ya bi ta zai iya rage abin nan. Idan ya kasance wannan din ma ba zai rage masa ba, to yana iya bin hanyoyi na zamani, kamar ya zama akwai motsa jiki. Motsa jiki yana taimakawa wajen rage kiba. Sannan ya kula da irin abinciccikan da zai ci. Akwai abinciccikan da likitoci za su gaya maka suna sa kiba, akwai kuma waɗanda ba haka suke ba. To wannan tsara abinan rayuwarsa ta fuskar cin abinci zai taimaka masa wajen rage teɓa. Idan ta kasance teɓar ta yi yawan da ba za ta ragu da haka ba, sai an kai ga shan wasu magunguna, to babu laifi. Tukar dai ya kasance teɓa ce da za ta cutar da shi, kawar da cuta, wanda wajibi ne. Ad-dararu yuzal, kamar yadda aka sani, la darara wala dirar, malamai suna cewa ad-dararu yuzal, duk abin da zai cutar da kai an halatta maka ka nemi maganinsa ka kawar da shi. Saboda haka wannan kiba da za ta zama cuta ga mutum, za ta cutar da shi, to ba laifi idan aka ba shi kwaya ya sha, domin wannan abin din kitsen da ke jikinsa ya zazzage. Wannan ba canza halittar Allah ba ce. Canza halittar Allah a je a sa likita ya ciccire wasu gurare, ya ɗaɗɗaye wasu gurare, shi kansa wannan idan ya kasance za akwai bukatar sai an yi haka, akwai teɓar da sai likitoci sun yi operation. sannan ake iya cire ake iya rage wa mutum kitsan da ya taru a jikinsa shi ma wannan babu komai baya cikin taqdiru khalqillah wannan yana cikin neman magani wannan kawar da cuta ne saboda haka wannan baya cikin taqdiru khalqillah saboda haka matakai matakai ne akwai kuma kibar da ba matakai matakin da za ta cutar ba to wannan ba buƙatar mutum ya yi ta bin wasu hanyoyi sai ya ga ya rame ba amfani kuma idan rama ta yawa nan ma kuma akwai cutarwa sai shi kuma wannan yana magana ne akan yana aikin banki ne a nan amma ba dan nan bane wato ba dan Bauchi bane abin da yake kawo shi nan aiki ne yake kawo shi to yana tambaya game da kasar yace in yazo ne yakan yi wata uku kafin ya koma garin su to shin zai yi kasar zaman sa nan din ko ba zai yi ba a idan nan kana zaune da iyalanka to dama babu kasaru in ka baro ka dauko iyalanka daga inda suke ka dawo da su nan to ka zama dan nan ko da iyayenka suna can garinku da ka baro to in ka je zaka yi kasaru a can amma anan ba za ka yi ba amma in ya zama nan baka da iyali zuwa kake ka tafi zaka iya yin kasaru babu abin da zai hana ka kai kasaru ko da kuwa ka san cewa za ka yi wata ɗaya wata biyu wata uku wannan duk ba zai hana ka kai kasar tunda baka zama muta'ahil ba to baka zama dan gari za ka zama dan gari yayin da ka yanke shawarar cewa gaba ɗaya za ka danan da zama sawa'un ka ɗauko iyalinka ko baka ɗauko ba in ka ɗauko iyalinka kam shi kenan ka yanke hukunci in baka ɗauko ba in ka yi niyyar cewa za ka zauna nan ne gurin zamanka shi kenan nan ma ka zama dan gari amma in matuƙar dai wani abu ya kawo ka da za ka yi ka koma garinku to a ƙauli wanda yake mafi rinjaye cikin maganganun malamai za ka iya yin kasaru sai wannan da yake tambaya game da wai ɗan uwan mahaifinsa da suka hada dangantaka ta wajen kakanninsa su ma dole ne ya ziyarce su sada zumunci wani abu ne mai kyau duk wani wanda yake cikin danginka sawa'un danginka da suka fi kusa ko danginka amma kuma ba kusa da kusa kuke ba indai har da halinka sada zumunci da su wani abu ne mai kyau saboda haka maganar dole ba wai ita ake yi magana ba maganar kai wani abu na kyautatawa yayin da ya kasance abin nan wanda suka hada abin nan dangi da mahaifinka ta wajen kakanninka ai kaga ta wajen kakanninsa ai kaga iyayensa ne saboda haka in ka je ka gaishe su ka yi zumunci da su ka yi abin da yake mai kyau ko da ba a ce maka wajibi sai ka yi hakan ba sai kuma tambayar su ta biyu maganar cewa wai idan mutum baya wa iyayensa addu'a ba mutumin kirki ba ne to da za ya zama mutumin kirki baya tana iyayensa ya musu addu'a nan ai ba sai ya yi tambaya ba kai yanzu a ce ɗanka ne amma ga shi nan baya maka addu'a za ka ce yaren kirki ne za ka ce yaren kirki ba ne menene hukunci akan musulmin da ya yi kisan kai ta hanyar haɗaka wato yana tambaya mutane da suka haɗu suka kashe wani ko ɓarawo ne an bi shi ana ɓarawo ya shiga ciki an kashe shi ko an tada irin masu tada yamutsin nan a gari su bi wani su kashe shi haka nan su kashe wani musulmi to ya hukuncinsu duk waɗanda suka yi tarayya wajen kashe mutum ko su nawa ne dai sun yi tarayya wajen kashe shi da hukuncinsu kisa ne wannan shi ne ƙaulin jumhur na malamai hukuncinsu kisa ne dai sun yi tarayya wajen kashe shi wanda ya daka ta can wanda ya daka da nan wanda ya riƙe itace wanda ya riƙe dutse wanda ya riƙe barandami to haka ta in suka kashe shi aka kama su dukkaninsu ya tabbata da shaidu cewa su suka yi wannan abin su kisa ne saboda duk za a kashe su ba za a ce guda ɗaya ba ne shi su kuma da yawa ne ko a ce a zaɓi ɗaya wanda ya fi zaƙewa ko wanda ya ja zugar shi za a kashe a'a duk wanda ya yi mubashara wanda da hannunsa ya ɗaga makami ya kai duka to hukuncin su kisa ne akwai abin da ya faru a zamanin sayyidina Umar a lokacin ya Ali ibn Umayya yana gwamna a Yemen akwai wata mata da take auren wani mutum mutumin ya yi tafiya akwai agola da take hannunta to tana da wasu mutanen banza da take hulɗa da su, sai suka zo gidan bayan mai gidan yayi tafiya ya bar ɗansa agola ne a wajenta. Sai ta ce wa abokan shedancin nata cewa wanda yaron fa muka sake zai tona mana asiri, sauraka kawai mu kashe shi. Su biyar ko su bakwai, sabanin ruwaya, su biyar ko bakwai suka hada baki suka kashe shi, suka jefa shi rijiya ce bi irugumdan. Mai gida ya zo bai ga ɗansa ba, ita ma ta ce ba ta san ya aka yi ba, yaron nan ya fita bai dawo ba. Aka shiga nema, aka shiga nema har da ita a shiga gari ana ta ciki har cewa take ya Allah ka tona, ka tona asirin inda wanda suka kama yaron nan. A san wasu ba su dauki Allah komai ba, aka ga da shi aka yi laifi, amma da shi za a zo ana addu'a kan masu laifin ci Allah tsine musu ci amin kuma da shi. Kaga anan shi yana ganin kamar duk abin wasa ne. Sauraka adda ita ake yawo, tana yawo kan jaki, tana Allah ka fallasa wanda suka boye yaron nan. Aka yi nema aka yi nema ba a ga yaro ba. To sai wani ya je wannan rijiya, kawai yana zuwa sai ga irin kudan nan, irin koren kudan nan, sai ya ga sai ya fito ya yi sama sai ya koma cikin rijiya, sai kuma ya sake yana fita yana shiga yana fita. Sai to yadda aka yi akwai wani abu a nan, saka kuma sai ya ji doyi. To maza maza sai ya je ya samu ya Allah ya ce abinda kuke nema ina ga ansa an gan shi, gawai yaron nan ce a rijiya. Ya je ya nuna, aka zo cikin waɗanda suke kisan sai ɗaya ce shi a ɗaura masa igiya shi zai je dubo. Aka ɗaura masa igiya aka zira shi yana zuwa, ya ga yaron sai ya ɗauke shi ya dubo wani kogo a cikin rijiyar, sai ya cusa ciki sai ya ce su fito da shi. Aka fito da shi ya ce fa bai ga komai ba wannan abin da suke faɗa ba. Suka ce to ai warin da muke ji sanda muka zo yanzu ya ƙaru, ai ya kamata da muka zo warin da muke ji mu je amma yanzu ya ƙaru, akwai wani abu ka taɓa gawar. Sai wani ya ce shi a sa shi. Daga nan sai jikin mutumin da ya shiga bari, suna kula da cewa jikin mutumin ya fara bari sai suka rike shi. Ana shiga mutumin ne ya ga gawar yaron da ya fito da shi, to shi ne aka kamo shi, shi kuma ya fallasa sauran. Duk suka zo suka yi itirafi suka yi ikirari cewa eh da su aka yi, ita ma matar ta yadda cewa eh da ita aka hada baki aka kashe yaron. Ya Allah ya rubuta sayyidina Umar takarda cewa to gashi yanzu dai an gano yaro da aka kashe, an gano makasan nasa su biyar ne zuwa bakwai, ya kamata a yi musu. Sayyidina Umar ya rubuta masa ya ce duk ka kashe su. A nan ne ya faɗi ƙaulinsa mashhuri wanda yana cikin Muwatta na Imam Malik, law tamala'a ahlu san'a alayhi laqataltuhum jami'a. Da mutanen san'a a gaba ɗaya za su haɗa kai wajen kashe shi duk sai na ƙarar da su. Saboda idan aka samu gungin mutane sun haɗu sun kashe wani mutum da mubashara, kowannen su ya kai hannu ya kai duka, to duka gaba ɗaya abin yake shafa ba wani guda ɗaya ba. To sai wata tambaya da ban gane kanta ba, ce wai menene mahangar musulunci game da sanya a wasu abubuwan addini kamar alkur'ani ko hadisi ko abin nan a sanya su a cikin kaɗe-kaɗe. To ban sani ba yana nufin a ɗau ƙur'ani ana kiɗa, ko a shigo da ƙur'ani a cikin kiɗa, ko a shigo da hadisai ana kiɗa wai don isar da wasu saƙonni, wannan bai halatta ba. Ƙur'ani sun yi hannun riga da kiɗa, wannan maganar kalamun rahman ne, kiɗa kuma mizmarun shaitan ne, wannan maganar Allah ce, wannan kuma gangar shaitan ce. Ya za ka haɗa gangar shaitan da maganar Allah guri guda? Bai halatta ba. Haka na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu girmamawa a ciki, a ce ta hanyar kaɗe-kaɗe za a isar da hadisan annabi ko za a isar da alkur'ani, dan menene, me alaƙar su? Ba su da alaƙa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar ma game da kayan kaɗe-kaɗen da kaɗe-kaɗen, to kuma ya za a zo a ɗauki abin da annabi ya tsawatar a kansa ya zama da shi za a yaɗa hadisansa? Ina ga wannan tambayar ma ai ba ta buƙatar sai an yi ta. Tambayar mu ta ƙarshe wacce ce take tambaya cewa akwai wani wanda ya nuna yana son ta da aure ta yadda za ta aure shi, kuma daga baya ya watsar da ita, in ta yi kira shi ma baya ansawa, in ta yi saƙo baya karɓa. Sai wani ya fito yana son ta da aure, ta yadda ta ce kawo ya turo magabatansa ya turo. To wai shi ne take cewa ta yi wa Allah laifi, wani laifi kika yi wa Allah? daman ba shine yace yana son ki ba kuma alamar ki ga baya ya fasa sai ki ta zama haka nan ba aure saboda yace yana son ki ba ki da wani laifi ina ga mu bar tambayoyin haka nan saboda lokaci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim واذكر في الكتاب موسى إنه كان
مخلصاً
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
to je ina jin anan muka tsaya wa wahabna lahum min rahmatina Allah subhanahu wata'ala yana maganar annabi Ibrahim alayhi salam da ainihin matarsa Sara da kuma dan da Allah ya basu da kuma jikan da aka yi musu alkawari dan su shine annabi Ishaq alayhi salam da kuma jika da aka yi musu alkawari annabi Yaqub alayhi salam dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala ya basu annabci shi annabi Ibrahim dama annabi ne dan sa da suka samu da Sara ita ma Allah ya bashi annabci shi ma Yaqub jikan sa kenan jikan annabi Ibrahim dan annabi Ishaq din shi ma Allah ya bashi annabci wa kullan ja'alna nabiyya dukkaninsu mun sanya su annabawa ne mun ce Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi Ishaq sai aka ambaci Yaqub sai aka tsaya iya nan kace saboda waɗannan annabi Ishaq da Yaqub Yaqub a cikin zuriyar annabi a cikin zuriyarsa ƴaƴansa shine wanda aka bawa annabci annabi Ibrahim na da rai abin nan farin cikin sa ya kammala yaga dan sa annabi yaga jikan sa annabi akwai tattaba kundinsa shine annabi Yusuf alayhi salam shi ma annabi ne amma ba a fade shi ba saboda shi annabcin sa ba ta kasance ba sai bayan annabi Ibrahim alayhi salam saboda haka shi annabi Ibrahim bai ga annabcin annabi Yusuf ba saboda ba a ambace shi ba inda kawai an ambace Yaqub ne saboda yana annabi to da sai an ambace Yusuf ba inda shi ma annabi ne kuma ajika ne ga annabi Ishaq alayhi salam saboda ana fadar wanda kamalar farin ciki ta tabbata ga annabi Ibrahim alayhi salam da su sai aka takaita akan wannan kuma mun ce ba a faɗi annabi Isma'il anan ba ce saboda na farko ana magana akan ita Sara da shi annabi Ibrahim gaba daya Allah subhanahu wataala ya yi musu wata baiwa ta yadda suka hakura suka bar garin su suka bar jama'ar su suka bar dangin su suka bar dukkan wasu harkokin su suka yi kaura suka guje gudu da addinin su to kaga sai aka ambaci abinda Allah ya musu su biyu din da shi da ita matarsa annabi Ismail alayhi salam ba danta bane duk da dan annabi Ibrahim ne amma ba danta bane wani dan Hajar ne Hadima da wannan mugun azzalumin sarki na Masar ya basu sannan kuma abu na biyu da muka faɗa shi ne annabi Ismail alayhi salam galibin rayuwarsa bai yi ta tare da annabi Ishaq ba bai yi ta tare da annabi Ibrahim ba tun yana jaririn sa annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya kawo shi wadin ghairi zizar ya kawo shi wannan kwari ko zazzabo wanda babu ko shuke-shuke a gurin amma annabi Ishaq ya kasance tare da mahaifinsa yana tallafa masa yana taimaka masa saboda haka yawancin ayoyin alqur'ani akan ambaci annabi Ibrahim tare da Ishaq da Yaqub Isma'il kuma sai ambace shi kadai kamar yadda anan ma za mu gani bayan an ambaci annabi Musa alayhi salam sai ambata annabi Isma'il ya zo shi kadai duk da cewa shi ma yana cikin ayyan annabi Ibrahim alayhi salam kuma yana cikin kyauta da Allah ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam to sannan Allah ya ci gaba da cewa wa habna lahum min rahmatina sannan muka yi musu kyauta muka yi musu baiwa daga rahamanmu wannan baiwa ta kunshi dukkan wata baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya musu ta ilimin muka masu amfani da ya basu da dama da ya basu ta su yi ayyuka na kwarai wannan ba karamin kyauta bace Allah ya basu sannan Allah ya basu zurriya mai yawa kuma zuriya da ta yaɗu ko'ina kuma Allah ya sanya annabawa da salihai da yawa a cikin zuriyar annabi Ibrahim alayhi salam da ainihin jikansa ko ɗansa annabi Ishaq da jikansa annabi Yaqub alayhi salam Allah ya sanya annabawa da dama daga cikin wannan zuriya Allah ya ce waja'alna lahum lisana sidqin aliya mun sanya musu ambato na gaskiya wato ambato na gaskiya a abin da madaukaki to mun sanya musu kyakkyawan ambato na gaskiya kuma madaukaki ubangiji subhanahu wataala ya sanya bayan su aka ci gaba da ambatan su da yabo aka ci gaba da fadar alkhairin su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake wa dukkan wani mutumin da ya kyautata duk wani wanda ya aiki mai kyau ubangiji subhanahu wataala yakan bar yabansa a cikin yan baya ya zamana an zo daga baya ana yabansa ana fadar alkhairin sa ana yi masa addu'a haka za ku ga dukkan wasu bayin Allah da ubangiji subhanahu wataala ya ba su ya ni'imta su da aiki na kwarai sun bar bayan su da kyau har alkiyama tashi ba za a gushe ba duk sanda aka ambace su ayi musu addu'a kamar yanda mutanen banza su ba duk wanda aka tuna daga cikin su to za a la'ance shi kamar yanda ake la'anta Fir'auna da Hamana da Karuna da Abu Jahal da duk wani mugu da yayi wa addinin Allah zagon kasa duk sanda aka ambaci tarihin sa aka faɗi abin da yayi to zaka ga mutanen kwarai sun la'ance shi sun masa mummunar addu'a to haka nan waɗannan bayin Allah ubangiji subhanahu wataala ya musu sakayya da wannan ya sa musu lisanin sidqin kuma aliyya aliyan wato wanda yake madaukaki madaukaki ana nufin mabayyani wanda yake ba a boye yake ba kowa yana jin ambatan su ya cika ko ina ya cika duniya ko ina ambatan su ake kamar yadda muka faɗa jiya manya-manyan addinan nan guda uku kowa yana da awar nashi ne yahudu suna da awar kakansu ne don haka abinda suke kai addinin sa ne nasara suna da awar kakansu ne abinda suke kai addinin sa ne musulmi ma muna cewa namu ne Allah subhanahu wataala ya yi hukunci tsakanin mu yace ma kana yahudiyan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai taba kasancewa ba yahudi ba don haka addinin sa ba yahudanci bane yahudanci da bai kasance ba sai da Allah ya aika annabi Musa to ya za a yi kuma ya zama addinin annabi Ibrahim alayhi salam haka nan addinin nasara shi ma ba addinin sa bane shi ba ai bai kasance ba sai bayan aika annabi Isa alayhi salam shekara ɗaruruwa bayan wucewar annabi Ibrahim to ya za a yi addinin da bai zo ba sai bayan shi da shekara ɗaruruwa sannan kowa mushrikan larabawa da kuke da awar cewa abinda kuke kai na bautar wani Allah kuna bin addinin babanku ne annabi Ibrahim shi ba annabi Ibrahim bai taba kasancewa cikin mushrikai ba wa ma kana minal mushrik bai taba kasancewa ba cikin mushrikai saboda ba naku bane walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim hanifan wanda ya karkace wa dukkan wata shirka dukkan wata barna ya karkace mata musliman musulmi ne wanda ya miƙa wuya zuwa ga musulunci shine ma ya sanya muku musulmi huwa sabbakul muslimina min qabl shine tun da can ya sanya muku suna musulmi don haka shi musulmi ne annabi Ibrahim musulmi ne kamar yadda addinin annabawa duka yake musulunci ne to wannan ita ce daukakar da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam ya roki Allah ya yi masa wannan waja'al lisana sidqin fil akhirin ce ka sanya mun yabo na gaskiya a cikin yan baya Allah ya karbi wani addu'a tashi ya sanya masa kyakkyawan ambato a cikin yan baya muke ambatan shi da alkhairi ake ambatan shi da abin da yayi na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallama tun bai roki Allah ba Allah ya masa wannan cewa rafa'ana laka dhikrak muka daukaka ambatanka annabi Ibrahim sai da ya roka amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi bai ma roka ba Allah ya yi masa to shine Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wazkur fil kitabi Musa
wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadaynahu min janibin طول الأيمن وقربناه نجيا
الله سبحانه وتعالى يتي واذكر في الكتاب موسى كما كأنبتي لابارن النبي موسى أتكن ونا للتافي إنه كان مخلصا للشي يتبت زعبابيني وكان رسولا كما يتبت منزوني نبيا النبي وناديناه من جانب الطور الأيمن كما من كراوشي a gefen dutsen duri na dama wa qarrabnahu najiya kuma mun kusanto da shi domin ganawa da mu wa wahabna lahu min rahmatina
wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya
kuma muka yi masa kyauta muka yi masa baiwa daga rahaman mu ta dan uwansa haruna muka sanya shi annabi to wannan kissa takaitacciya ta annabi Ibrahim ta annabi Musa alaihi salam ta zo bayan ambaton annabi Ibrahim alaihi salam da bayan ambaton Yaqub alaihi salam saboda annabi Musa alaihi salam shine ashrafu nabiyyin min zurriyyati Ishaq wa Yaqub ba ai wani annabi da yake darajar sa ba a cikin zurriyar annabi Ishaq da annabi Yaqub saboda haka aka ambace shi a bayan an ambaci annabi Ibrahim alayhi salam kafin zuwa da annabi kafin ambatan annabi Isma'il alayhi salam annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul Allah subhanahu wata'ala ce wazkur fil kitabi Musa ka ambaci labarin Musa a wannan littafi mun faɗi cewa ambatan annabi Musa a cikin littafin al-Qur'ani alama ce ke nuna girman darajarsa da girman ɗaukakarsa ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya sa shi cikin annabawan da za a ambace su a cikin wannan alkur'ani saboda girman alkur'ani da girman darajarsa da girman ɗaukakarsa don haka wanda ambatan shi da yabo ambatansa da yabo da jinjina ya zo a cikin wannan alkur'ani alama ce ta ɗaukakarsa alama ce ta nagartarsa tunda har Allah ya tabbatar da ambatansa da yabo a cikin wannan alkur'ani kamar yadda wanda ambatansa da tsiya ambatansa da mummunan ɗabi'unsa ya zo a cikin alkur'ani alama ce ta taɓarɓarewarsa da lalacewarsa shi yasa muke cewa a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yabo ya zo ta ko'ina a cikin alkur'ani a kansu da ba zama mutanen kirki ba to da yabonsu ba zai zo a cikin alkur'ani ba da wani abu ne da za su zo su yi na ɗan lokaci ko ku a zama suke yi da munafici tare da Allah subhanahu wa ta'ala a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ba zai sanya ambatansa a cikin alkur'ani ba kuma ai ta karantawa radiyallahu anhu waradu anhu ita cewa Allah ya yadda da su sun yadda da shi laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra Allah ce ya karbi tuban annabi ya karbi tuban ansar da muhajirin duk Allah ce ya karbi ya yafe musu ya karbi tuban su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يا الله زي تشي دي يا مس ونن يبو يا يرد ده سو الحال كوما daga baya za su samu karkacewa da zamiya wannan ba zai yiwu ba Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai ya san abu kafin ya wakana ya san shi bayan ya wakana ya san shi tun ma yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala kafin ya wakana ubangiji ya san da shi saboda kai maganar a ce Allah ya yabe su ne daga baya suka canza bata taso ba kai a matsayin ka na dan adam wanda kake da takaitaccen ilimi da takaitaccen hangen nesa kana iya yaban wani daga baya kuma ya canza ka ce ai lokacin da na yabe shi ba haka yake ba amma Allah ba zai yi wannan ba kun ga Abu Jahal Abu Lahab da yake Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke hukunci a kansa tun yana da rai aka saukar da tabbata da Abu Lahab ai yana yiwa Abu Lahab yazo ce bari ku gani yanzu za ku gane cewa mutumin nan ƙarya yake bari in yi imani in yi imani ya yadda da Allah ya kaga ai alqur'ani ya zama ƙarya za a ce sai sula na ran za ta Lahab kuma gashi ya yi imani amma da yake ba mu'minin bane Allah kuma shi yake magana Allah wa man asdaqu min Allah haditha sauraka Abu Jahal bai fito ba ko a zahiri ma ko da wayo ma yace bari in kawo mutane rudu bare in je gaban manzon Allah in yi imani in ga ya zai kankare wannan surar ne ko ya zai bai iya yin wannan ba saboda ba zai iya ba Allah ya riga ya toshe zuciyar ya toshe hankalin saboda haka har Allah ya saukar da zambansa a cikin alkur'ani to wannan ya tabbata wato a sharari ya tabbata wato tababbe a gurin Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah subhanahu wataala anan yake ta cewa uzkur fil kitabi fil kitabi fil kitabi don annabawa maka girman sha'aninsa ya masa Allah ya kawo cikin littafinsa don haka fil kitabi din da kaka dauka kawai an kawo shi ne dan dai kawai cikon magana a'a kawai abin da ake nunawa ka ambaci labarin annabi Ibrahim annabi Musa a cikin wannan littafi innahu kana mukhlasan lalle shi ya tabbata zababbe ne wato kana kamar da muke faɗa dilalati ala tamakkuni fi fi hadha alwasf Allah yana so ya nuna maka cewa ya tabbata ba wai da can ya kasance ba daga baya canza a'a ya tabbata zababbe ne a gurin Allah subhanahu wataala mukhlasan haka wasu daga cikin makaranta alqur'ani kamar Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf haka suka karanta wannan abin nan sun karanta shi da fatha mukhlasan shine mustafan zababbe. Allah subhanahu wata'ala ya zabi annabi Musa alaihi salam da manzancin sa, ya zabe shi da maganar sa. Ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, ce ya Musa na zabe ka a cikin mutane bi risalati, na zabe ka na fifita ka akan mutane bi risalati da sakonni na da na baka, wa bi kalami da maganata. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yayi masa wannan zabin. Ko kuma innahu kana mukhlisan bi kasril lam, ya tabbata mai ikhlasi ne, mai yi ne dan Allah. Idan ka ce mukhlisan, to daga ikhlasi ne, ya kasance mai ikhlasi ne a cikin bautarsa, yana yin bautarsa dan Allah, baya gauraya bautarsa da nufin wani Allah subhanahu wataala, baya gauraya bautarsa da bautar wani Allah, babu kauro, babu kumbiya kumbiya a cikin bautarsa, yana tsayawa yayi abin bautarsa cikakkiya kamar yadda Allah ya neme shi yayi. To waɗannan ma'anoni guda biyu duka suna cike shi junansu ne, kira'o'in guda biyu, mukhlisan da mukhlasan, wato ya kasance mai ikhlasi ne, mai tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala, mai yi dan Allah, mai nufin Allah cikin dukkan ayyukansa. Wannan ta sa Allah ya zabe shi ya zama mukhlasan, ya zama zababbe a gurin Allah. Saboda haka kira'o'in guda biyu mutalaziman, kowace tana tare da ɗaya. Bai zama mai ikhlasi ba sai da ya zama zababbe a gurin Allah, da Allah ya zabo shi sai ya bashi dama sai ya zama mai ikhlasi, da ya zama mai ikhlasi sai Allah ya zabe shi. Don haka kowanne yana da zuntar kowanne. Annabi Musa alaihi salam mai cikakken ikhlasi ne ga Allah subhanahu wataala, yayi ikhlasi, ya akhlasa nafsahu lillah, gaba ɗaya ya danka kansa ga Allah subhanahu wataala, ya bada kansa ga Allah subhanahu wataala. Rayuwarsa gaba ɗaya duk da gashi ya taso a cikin gidan Fir'auna, da irin ni'ima da jin daɗi da bararrajewa da ake a cikin Fir'auna, duk ya taso a cikin wannan kewaye yake da jin daɗi. An ɗauke shi a cikin gidan Fir'auna kamar ɗan Fir'auna. Saboda ka ƙaddara wace irin hidima ce ba za a yi masa ba, wani irin ganin gata ne ba zai yi ba, kewaye yake, in ya ga dama zai yi amfani da mulkin Fir'auna, da ƙarfin Fir'auna, da fawa Fir'auna, shi ma ya fanta, ma ya sakata, ya wala, duk zai yi wannan, amma bai yi wannan ba. Ya yadda ya watsar da wannan rayuwar da facaka da ake yi ta rayuwar duniya, ya watsar da ita, ya zaɓi Allah da addininsa, ya gudu da addininsa. Kaga babu shakka, an banda wanda ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah, waye zai yi wannan, ya taso cikin irin wannan jin daɗi, amma ya kwashe waɗannan abubuwa duk, ya watsar, ya sa ƙafa, ya ture su, ya zama Allah subhanahu wata'ala kawai ya riƙa, ya gudu, ya tafi garin da ba nashi ba, ya je ya zama yana aikin ƙwadago, ya miƙa kansa yana noma, inda ya je ya yi noma ga wani mutumin kirki a Madian, ya aba tista ajirhu inna khaira man istajarta alqawiyul amin, ta ce ya baba na ɗauke shi aikin haya ya yi maka noma. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayni ala anta ajurani thamaniya hijaj, ga ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu zan baka ɗaya aure, amma za ka yi min aikin ƙwadago na shekara takwas. Mutumin da ya taso cikin wani jin daɗi, ya watsar da dukkan jin daɗi, ya zo yana aikin ƙwadago, don me yake yi? Dan Allah, don ya gudu da addininsa. Sannan kuma a cikin da'awarsa, bayan Allah ya bashi annabci, haka ya tsaya ya yi ta, babu tsoro, babu ja da baya, ya tsaya gaban Fir'auna, ya ja da shi, ya koma da shi a cikin fada Fir'auna, da duk irin rashin mutuncin da Fir'auna ya riƙa yi masa a cikin fada, da wulaƙancin da ya masa. Amma annabi Musa alaihi salam sai da ya kai shi ƙarshe, sai da ya ƙure shi, ya rasa yadda zai yi. Lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi, kalla fa dhahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un, fa'ati ya fir'auna faqula inna rasula rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il. Allah ya ce da shi da dan uwansa Harun su tafi wajen Fir'auna, su je su tsaya su gaya masa gaskiya, duk da annabi Musa alaihi salam da farko ya nuna cewa yana jin tsoro, inni akhafu an yukazzibun, ina jin tsoro kasu karyata ni, ولهم علي ذنب ويضيق صدري ولا ينطق ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب وأخاف أن يقتلون. يجي إلى جنس ونسى كحية تاني سننكما قاشي يضيق صدري الجينة هنا قنشي سوار أبن ذن قدينا رشن متنشي رشن كوتا رشن دواتو برنا إلي إلي نسكي وانا هنا سا هنا دامونا ولا ينطلق لساني هرشينا ما ياسقوا واتو هرشينا با أسي كيكي وزن يمسو بياني سقم سبا. فأرسل إلى هارون أيكا هارون أيكا هارون ولهم علي ذنب كما قاشيني نايمس ونليفي ياكشي ياكشي موسى لانجدا ياكشي ونكبدي شكوما إسرائيلي ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون إنا جنس وران سكشيني ندهك الله سبحانه وتعالى يشي كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مسلمون شي كتكوكتي آآ كوكوسا كاكو جسورو كتفيد آيوم كجيكو غير فرعون منا تارد كوزام جدو أبن ذكي قدانا كجي كسام فرعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل كجي كسام فرعون كجي مسا كوما زنن ألاني كوما بنو إسرائيل دي كاما يتدعو ليسينا غانا مسا أذابا يمينو سباي ما تنسو دمزنسو تو كجي مسا يسكوسو haka kuwa aka yi annabi Musa alaihi salam dan uwansa Haruna haka suka zo suka tsaya cikin fada Fir'auna wannan Fir'auna ce inna fawqahum qahiru ce mun fi karfin su ya tsaya a gaban sa ya ga ya masa wannan gaskiyar ku bautawa Allah shi kadai kuma ka sako banu Isra'ila. Fir'auna ya fara masa izgili alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ashe kai ba kai ne muka rene ka tun kana jaririn ka ba nan gidan kuma ka zauna shekaru masu yawa a nan gidan ba a nan ka ci ka sha maka girma alam nurabbika fina walidan muka rene ka muka tarbiyanci ka tun kana karimi kana jariri kuma abincin muka ci ka sha ka girma shekaru da yawa wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sai daga baya ka zo kai aikanka ka zama cikin butulu wai fir'auna ne yake ce ma wani butulu shi bai san butulcin da yawa Allah ba ka zama butulu ka gudu don ni'imar nan da muka yi maka. Annabi Musa ce fa'altuha idhan wa ana min adh-dhalin yace eh na san nayi a lokacin Allah bai bani shiriya ba bai bani manzanci ba fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin sauraka naji tsoran ku sai na gudu naji tsoran abinda za ku mun sai na gudu ina guduwa kuma Allah subhanahu wataala ya bani ilimi yayi mun wahayi ya sako ni cikin manzanni saboda yanzu a manzo nazo maka wa tilka ni'matun tamunnaha alayya an abatta bani isra'il wancan gorin kuma da kake mun kana mun shine dan ka mai da duk bani isra'ila bayinka saboda ka mai da su bayinka suna ta maka bauta kai da mutananka shi yasa ni ma kake goranta mu to nan da fir'auna sai ci to bari mu ji me yake da shi qala fa ma rabb qala fir'auna wa ma rabbul alamin waye ubangijin duniyar da har ya aiko ka ba ni ba ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukminin ce ai shine ubangijin sammai da kasa da abin da yake cikin su in har ko ba sai yakini ne to kaga ya bashi ansa wa rabbul alamin rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma mai bakon ya tsaya ya ja da shi akan wannan nukta din sai kawai ce قال لمن حوله الا تستمعون سي فرعون يدوبي نكيوي da shi ba kwa jin me yake fada ba kwa jin abin da yake fada annabi Musa da ya tashi bai tsaya kula shi ba sai ya dubi su wadannan waziran nashi da suka kewaye shi qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwal shi da ubangijin ku kuma ubangijin iyayen ku na farko ba shi wannan da yake bautar da ku ba ubangijin ku shine na saman shine ubangijin sammai da kasa shine ubangijin duniya shine ubangijin iyayenku na farko. Fir'auna ma sai ba garar anan ma ai sai ka tsaya ba da ansa sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun kai manzon nan fa da aka aika muku fa yana da motsin kansa yana motsi wai motsatsi ne tababbe ne wai manzon ku da aka aika muku shi ba shi kuma ya kira shi da manzo dan izgili annabi Musa alayhi salam bai tsaya bashi ansa akan tabin hankali waye waye ba sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun shine ubangijin mahudan rana da mafadar ta inda kuna da hankali kaga ashe su waye masu tababbu shi da fir'auna ne tababbu shi in kuna da hankali to haka annabi Musa alayhi salam ya tsaya ya ta kafa hujjar ayoyi ya ta kafa wa fir'auna hujja da abin nan fir'auna har ya kai bango ba kuma abin da zai tsaya fada ya gama izgilin sa annabi Musa bai abin nan ba qala la ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin sai cewa to in fa kace zaka dauki wani abin bauta ba ni ba zan jefa ka cikin kurkuku to kaga hujja ta kare an dawo yanzu zai nuna fawarsa da karfinsa da mulkinsa da waye shi yana da masjunin akwai mutanen da yaje kulle annabi Musa ma zai jefa shi ciki hala awala wujituka bi shay'in mubin koda nazo maka da wata hujja bayyananniya sai ka jefa ni kurkuku hala fa'ati biha in kunta min as-sadiqin in gaskiya ne kawo ta falqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'ahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin ya kawo ta ga sandarsa nan ta zama maciji ga hannunsa ne yana fito da shi sai ya zama gashi fari kal yana haske kamar fitila ba tare da nakasa ko aibi ba to daga nan kuma sai ya ce wa waɗannan waziran nasa inna hadha la sahirun ali wannan wani gogaggen matsafi ne to shikenan kaga ya bai da abin babin tsafi kuma shikenan sai aka shiga maganar to a nemo matsafa ayi waye to wanda ya tsaya yi wannan a gurin da aka tarbiyance shi aka yi girma ya ci ya sha ya taso ya kuma san irin abin nan ya san irin kaharu da zalunci da jabberanci da fir'auna yake da shi amma je tunkare shi yake gaya masa wannan ya tsaya ya aikin sa yadda aka dora masa bai ba tare da gazawa ba lalle wanda ya cancance ya zama zababbe a gurin Allah shi yasa Allah ya ce innahu kana mukhlasan lalle shi ya tabbata zababbe ne kuma wannan shi ya cancanta ya zama mukhlasan wanda ya bada kansa dan Allah komai nashi yake yi dan Allah saboda haka ya zama mukhlasan ya zama mukhlasan mukhlasan Allah ya zabo shi tun yana wajen mahaifiyarsa ga fir'auna na yanka yara yuzabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum amma Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa in khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin aka ce shi ta jefa shi a ruwa Allah ya dauke shi ya jefa shi tsakiyar gidan fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana to kaga haka Allah subhanahu wa ta'ala duk yayi masa tun yana jaririn sa Allah ya zabe shi bayan ya zama cikakken mutum kuma yayi ikhlasi yayi abin aikin sa dan Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi da wadannan sifofi mukhlasan ne kuma mukhlasan ne mai ikhlasi ne mukhlasan ne zababbe ne Allah ya zabo shi ya tarbiyance shi duk daga inda ya taso cikin gidan fir'auna inda duk ake wata badala da kake tunani ana yin ta a gidan fir'auna amma shi Allah ya tsare shi don Allah ya ce walitusna ala aini za a rene ka a gaban idona saboda haka zaka samu tarbiya ne daga Allah subhanahu wataala saboda haka ya tashi ya zama mukhlasan wa khalisan lillahi azza wa jalla ubangiji ya zabe shi ya bashi annabci sannan kuma ya bashi manzanci sannan ya zabe shi kuma yayi magana da shi ya Musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ce Allah Musa na zabe ka cikin mutane da sakon da na baka da kuma magana da nayi da kai Allah ce wa nadainahu min janibi turil aymani kuma muka kirawo shi ta gefen dutsen nan na turi kuma ta bangaren dama a gefen na dama daman mai daman annabi Musa ko daman dutse to wasu daga cikin malamai suna cewa janibi turil aymani aymani yamini Musa alayhi salam ana nufin dutsen da itaciyar da ya ga wani wuta kamar wuta tana haske a damansa take amma shi dutsen ba shi ne ke da dama da hagu ba saboda dutse da wadi ba ya da dama da hagu saboda haka wannan daman annabi Musa ake nufi haka wasu daga cikin malamai suka tafi kamar Ibn Jarir al-Tabari tafsirin da ya bawa al-Ayman anan ana nufin daman annabi Musa alayhi salam to daman annabi Musa alayhi salam wasu suka ce al-Ayman ana nufin daman shi dutsen to daman shi dutsen da ita wannan itaciya ce falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-aymani wadi al-aymani wato kwazazzaban da yake dama suka ce dutsen da kwazazzaban daman annabi Musa alayhi salam suke saka sifar al-ayman din ta dama ce ta shi dutsen ce wasu kuma suka fassara al-aiman din da cewa ana nufin daga ana nufin al-abrak min al-yumni wato daga albarka ne min janibi turil aymani turil aymani ma'ana dutse mai albarka ko dutsen da yake mai cika da albarka suka yi hujja da fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul naml wa nudiya amburika man fil nari wa man hawlaha aka kirawo shi amburika man fil nari an albarkaci wanda ke cikin wuta wa man hawlaha da ke gefanta burika man fil nari wanda suke wuta din wuta ce kuma haske ne sune mala'ikun da suke nan wa man hawlaha da wanda ke gefanta daura da ita shine annabi Musa da mala'ikun da suke tare da shi to suka ce anan kaga an ambaci albarka don haka al-aiman din albarka ake nufi to amma zamu gani a suratul qasas Allah subhanahu wataala ya hada wato shi alwadi din an sifanta shi da al-aiman cewa na dama ne sannan kuma al-buqa din gurin ita kuma gurin kuma shi an sifanta shi da albarka wato an hada duka biyun sifofin duka biyu wanda yake nuna cewa al-aiman din ba shine albarka din ba falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-aiman fi al-buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati ayya musa inni ana Allahu rabbul alamin ce lokacin da yazo wajen wannan wuta da ya hango sai aka kirawo shi daga gefan kwari na dama fil buqatil mubarakati a wannan gurin mai albarka kaga ashe akwai guri mai albarka akwai kuma kwari wanda yake dama saboda al-aiman din sifa ce ta shi kwarin ko na ishi wannan dutsen amma ba sifa ce ta shi gurin ba albaraka kuma ita kuma wata sifa ce daban anan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa an kirawo shi nida shine a kirawo ka da miliya wacce ke madaukakiya a kira ka da madaukakiyar miliya a daga miliya a kira ka shine annida a cikin aya sai Allah ce wa qarrabnahu najiya sannan mun kusanto da shi najiyan domin mu gana da shi mun ya zama mai ganawa da mu saboda shi kuma annaja shine ganawa da mutun cikin sirri da kai da shi ku kuka san me kuke faɗa saboda akwai nida akwai kuma annaja wanda yana nuna maka Allah subhanahu wataala yana magana da sauti sautin ko dai sautin ya zama murtafi ne sama yake ko sautin yayi kasa wannan duka yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala bayan annabi Musa alaihi salam ya baro Madian a hanyarsa ta komawa gida ya buƙaci ya samu wuta da za su yi girki kuma su ji dumi saboda ana cikin sanyi to sai ya hango wuta daga nesa sai ya ce abin nan ya ce wa iyalansa to ku zauna ga wuta can na hango zan je ko in zo muku da wanda zai ga nuna mana hanya inda za mu bi in ma mutum ne a gurin sannan ku zo muku da wutar da za ku dan ji dumi da ita a yi girki da ita to shi ne yana zuwa shi bishiya ce tana haske wannan wuta din da ya gani haske ne nur ne to wannan hasken da ya gani ubangiji subhanahu wataala yayi magana da shi a wannan gurin to a wannan a daidai wannan dutsen na tur a daidai gurin ne Allah subhanahu wataala ya kirawo shi yayi magana da shi maganar Allah subhanahu wataala magana ce wacce ake jinta ba wai kalamun ne makhluk ba kamar yanda mabiya aqidar mu'tazila suke fada cewa maganar Allah wata halitta ce da yake yi sai ya jefa ta a cikin kunnen mutum sai ya ji ta amma halitta ce kamar yadda suke cewa alqur'ani makhluk to haka ne duk inda aka ce Allah ya yi magana sai ce wannan maganar halitta ce Allah yake yin ta ya jefa wa mutum sai ya fahimci abin da yake so ya fahimta to wannan aqida ce ba mai kyau ba aqida ce mara kyau wasu kuma suka ce ai Allah ya halicci maganar ne a cikin itaciyar saboda ka itaciyar ce take magana da shi Allah ya jefa maganarsa da yake so yayi amma ya jefa ta a cikin itaciyar kuma ta take furtawa ita ce take cewa ya Musa innahu ana Allah la ilaha illa ana ko innahu ana Allahul Azizul Hakim cewa ni ne Allah Al-Azizul Hakim wannan ba zai yi ba mai hankali ya yarda da wannan cewa itaciya tana cewa innahu ana Allahu al-azizul hakim cewa ni ne Allah al-azizu ko innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni cewa ni ne Allah babu abun bauta da gaskiya sai ni bishiya ta faɗi haka ko ta ce inni ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin halittu ba mahalukin da zai faɗa haka Allah ya kyane shi la yuqal annabi Musa alaihi salam ya je kawai ji wata itaciya itaciya ba maganar Allah ba ya ji itaciya tana cewa ni ne Allah ka bauta mu sai ce shaydanu ne ko kai ne ka shiga daji ka ji wani shuri yana cewa ni ne Allah ka bauta mu Allah ka ce shaydanu ne suke kiran ka zuwa ga bautar wani haka ya za annabi Musa alaihi salam ya gaskata itaciya ta ce ya bauta mata kuma Allah subhanahu wataala ya kaila manzansa itaciya yana cewa ta bauta masa saboda haka wannan magana ba daidai bace mu a gurin mu ahlus sunna Allah subhanahu wataala yana magana bi sautin wa harfin yana magana da sauti yana magana da harafi kuma ana jin maganar sa ko maganar sa da farko tana da karshe kamar yadda zaka gani a cikin alqur'ani Allah yana gaya mana sanda ya fara magana da sanda annabi Musa ya magana wa ma tilka bi yaminika ya Musa maganar Allah ta kare anan قال هي عصاي اتوكا عليها واحش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى مغنى النبي موسى ce wannan kuma قال القها يا موسى موسى ka jefa ta wannan maganar waye maganar Allah ce kaga maganar Allah tana da farko tana da karshe sannan sai maganar Musa ta zo sannan sai maganar Allah ta saboda haka maganar Allah subhanahu wataala wannan tace kamala kamala Allah subhanahu wataala yayi magana sanda yake so ga wanda yake so a inda yake so ya faɗi kuma abin da yake so idan har ka yadda fa'alun lima yuriduni yana yin abin da ya ga dama to kace baya yin magana sa ba ta baya ta da farko ba ta da ƙarshe ma'ana ba zai iya magana mai farko ba mai ƙarshe anan baka bashi irada sa cikakkiya ba haka ubangiji in ka yadda cewa kamala ce in ina magana na ga dama in yi shiru naga dama in ci gaba da magana naga dama in yi ta da ƙarfi naga dama in yi ta ƙasa-ƙasa a gurinka kamala ce wannan to duk wata kamalar da zaka tabbatar da ita ga mahaluki ubangiji ya fi cancanta ka tabbatar masa da ita walillahi al-masalul a'la sifa mafi ƙololuwa ta Allah ce saboda ka in har zaka tabbatar wa da mahaluki ka ce mahaluki yana magana kuma alama ce ta kamalarsa sanda ya ga dama ya yi magana sanda ya ga dama ya yi shiru to ubangiji shi yafi cancanta fiye da wannan maluki fiye da kowa da wannan kamalar ba ci zace ta da kasa ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya takallamu kama ya sha ba kamar yadda suke cewa kalamun Allah subhanahu wataala sifa ce zatiya saboda ba fi'iliya ba sifa ce zatiya kamar yadda yaduhu muke cewa sifa ce zatiya abin to haka wai kamal kalamun sa shi ma sifa ce zatiya saboda haka a jikinsa take baya rabuwa da ita kawai sai dai a kwarin yi mana hijabi sai mu ji da an rufe hijabin sai mu daina ji wannan ba kamala ba ce yanzu rediyo da yake baya da kamala in ka kunna shi sai ka kashe shi in ka kunna shi sai ka kashe shi in kuma yaro ne ya kunna shi haka zai ta yi in yaron ya kashe shi kuma zai shu kaga saboda mai saboda inji ne baya da wata kamala saboda ka magana ka yi ta sanda kake so da wanda kake so a inda kake so a yadda kake so kamala ce shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi Musa alaihi salam ya tabbatar mana da cewa yayi magana da annabi Musa da sauti murtafi sauti madaukaki sannan kuma yayi magana da shi da sauti munkhafid shine ganawa yace wa nadainahu a farko sannan yace wa qarrabnahu najiya kaga akwai naja shine ganawa wanda zai zama da murya abin nan ƙasa-ƙasa sannan kuma da abin nan sannan Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya muka yi masa kyautar dan uwansa haruna a matsayin annabi daga rahamanmu annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala cewa ya taimaka ubangiji subhanahu wataala ya sanya annabi haruna ya zama wazirinsa waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يروك الله سبحانه وتعالى يا الله كسنيا هارون كسنيا مواني كرففاتا من ذي تيما كامن چكين إيالينا چكين دنجينا هارون أخي نازع بهارون نوانا يشدد به أزري كرففي كقارا من كرفي دشي واشركو في أمري كساش چكين الأمري ناشيما زماء النبي kai na subbihaka kathiran wa nadhkuruka kathira dan mu rika maka tasbihi da yawa mu rika ambatanka da yawa naka kunta bina basira kai mai ganin mu ne ya ubangiji du'a inda muke Allah ce qad utita su'laka ya Musa an baka duk bukatar ka ya annabi Musa saboda haka annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya karfafe shi da dan uwansa Allah ce sanashuddu 'adu zaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma an bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun ubangiji yayi masa alƙawari ya kuma ce zai karfafe shi da dan uwansa shi yasa ake wani daga cikin magabata yake cewa ma shafa'a ahadun fi ahadin shafa'atan fi dunya a'azamu min shafa'ati musa fi haruna an yakuna nabiyyan ba wani wanda ya taba nema ma wani alfarma a duniya kamar alfarmar da annabi sallallahu alaihi wasallam musa ya nema wa dan uwansa haruna alfarma mai nema masa alfarma a bashi annabci akwai wata alfarma da take wannan to babu wani wanda ya taba nema ma wani alfarma da take girman wannan yace a sa ni ma dan uwana haruna shi ma ya zama annabi Allah ya karba wannan alfarmar yace shi ma annabi ne zaka ku tafi kai da shi duka na ba ku sako wasu na cewa haruna manzo ne abinda annabi ne ba manzo ba to amma dai magana mafi inganci shine haruna annabi ne kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah Ubangiji subhanahu wataala yayi masa wannan kyauta yayi masa wannan ihsani saboda kasancewarsa mai ikhlasi ne mai yi dan Allah ne saboda kasancewarsa zababban Allah ne lokaci yayi zamu tsaya anan wanda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh